duk wannan maganar cewa muhkam ƙarin ishara ne zuwa maganar da muke ciki a wannan kwanaki, cewa in mun lura asalin musulunci ya umarce mu da kyautatawa ga wasu ma waɗanda suke nesa da mu, to yaushe kuma musulunci zai ba mu umarni mu danne mu cutar mu musguna wa mata? Ai kaga wannan ba zai yi ba, tunda a cikin waɗanda ake cewa ma ka kyautata musu har wanda suke nesa da kai, ga ɗan tafarki, ga maƙoci, ga waye, da kuma matarka a ce har an baka izinin ka cuce ta, wannan umarni ne mene muhkam yawwa, da irin sai kamata a yi riko in ana so a bayani mahasinul islam. Idan ana tallan musulunci ga waɗanda ba musulmi ba, to waɗannan za a kawo musu, ba a ɗauko abubuwan da yake mutashabihat da ne. Sai ya ce inna Allah la yuhibbu man kana muftalan fakura, Allah baya son mutumin da yake jiji da kai da kuma alfahari, mutumin da yake mai girman kai kuma mai alfahari Allah baya son. Duk wannan za mu zo mu magana, saboda na gama ne ya yi dogon zance, ba za mu ɓata lokaci ba, cikin zancensa za mu fara magana insha Allah. Sai ce alladhina yabqaluna, waɗanda suke marowata masu rowa, wa ya'muruna an-nasa bil bukl, kuma suna umartar mutane su yi rowa, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi, kuma suna ɓoye abinda Allah ya ba su na falalarsa, wa a'tadna lil kafirina azaban muhina, kuma lalle mun yi tattalin azaba ta wulaƙantar mai wulaƙantarwa ga kafirai. Suwaye alladhina yunfiquna amwalahum ri'a'a an-nas, waɗanda suke ciyar da dukiyarsu don nunawa ga mutane, ma'ana suna yi ne don mutane su gani ba don Allah ba. Wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir, alhali a can zuciyarsu ba su yi imani da Allah ba, ba su yi imani da ranar ƙarshe ba. Wa man yakunu ash-shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina, duk wanda kuwa shaitan ya zama shi ne yake gwamuwa da shi abokin tafiyarsa, abokin shawararsa, shi ke ɗora shi a kan tafarki, me zai yi, me zai bari, to tir da mummunan aboki, mummunan abokin zama, mummunan wanda za a haɗu tare da shi, a rayu tare da shi, wato tir da shi in aka ce shaitan ne. Wannan a dunƙule abinda waɗannan ayoyi suke magana kenan. Guda uku, malam as-sa'idi yake cewa ya amuru ta'ala ibadahu bi ibadatihi wahdahu la sharika la, Allah madaukaki yana umarni a wannan ayoyi cewa a bauta masa shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Bautar Allah shi kadai shine awwal wajibin ala al-mukallafi ibadatu Allah wahdahu, ifradu Allah ta'ala bil ibadati, wajibin farko da yake kan bawa shine ya bauta wa Allah shi kadai. Sanin Allah da cewa shine ubangiji mahalicci mai gudanarwa mai tafi da komai, a cikin ilimin imani da rububiyya ne, wanda kuma wannan abun kowa akwai shi. Duk mutum ya yarda Allah maɗaukaki shi ne mahalicci, duk wanda ka ji bai yarda ba, girman kai ne da kangarewa, ba saboda yana da hujja ba. Da haka masu inkarin akwai Allah ba hujja sai da su ba, hujja suka ce suna nema a nuna musu, amma ba su ne suke da hujjar ba. Inkarin wani abu ne da ba su san cewa akwai shi ba, ko in ce suke girman kan cewa akwai. Wannan babin imani da rububiyya ne. Tauhidi zance a kansa yana cikin manya-manyan al'amura, bayan shi ne awwal wajib, tauhidi kuma shi ne sharaɗin sihhatul ibadat, domin in babu shi Allah maɗaukaki ba zai karɓi ibadar mutum ba. Duk shekarun da mutum zai a rayuwarsa, in har yana cikin shirka, دون الشرك لمن يشاء لون يسوع ان هو مسلمين في لسنة اولا زمنين دمكي تكي زمنين تاكد تكدو كما يلي ايكي تشوى خلق الاوراق زمنين حرب المصطلحات yaƙe-yaƙe da aka gina su a kan kalmomi da terminologies wannan zamanin da muke ciki babu lokacin da muke buƙatar a fayyace mana tauhidi mu fahimce shi mu koma from the elementary level abinda kake tsammanin ka san shi a zamanin yanzu mutane ƙungiyoyi ra'ayoyi a ƙidu gwamnatoci a duniya daban-daban sun kafa kansu cewa sai sun yaƙe shi kalmar la ilaha illallah tana nema ta zama baƙuwa a cikin al'umma wani zai ce haka ne kuwa aiko lallata idan mutum baya bibiyar abin da yake faruwa a duniya babu lokacin da muke buƙatar a dawo da mutane a koya musu tauhidi daga ƙasa abin da kake tsammani ka san shi a sake tuna maka basic da fundamental na musulunci mutane suna ta yawo a duniya yanzu ba su san su ba muna ta rikici akan wasu abubuwa na terminologies na kalmomi da wasu suka yi koinin ɗinsu aka jeho mana su raba kan al'umma a tsakanin musulmin a shagaltar da mu da tattaunawa a kan abubuwan da asali da mun ginu a kan wannan ilimin na tauhidi kowa ya tashi a kansa to ba za mu samu wannan saɓanin ba shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuha wallazi awhayna ilayka وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه أبنى ألا مدركي شرعا تامكنا الدين شنو أبنى يوحى ينسى زوال النبي نوح أبنى أكي مك وحي يا محمد صلى الله عليه وسلم لكم أبنى أكي وصية دشي النبي إبراهيم النبي موسى وعيسى cewa ku tsaida addini kuma kar ku rarraba a cikinsa wannan abin da kuke kiran musulkai zuwa gare shi ya yi musu girma cewa su aje abubuwan da suke bautawa kowa ya aje addininsa ya zo ya yi musulunci wannan shi ne wajibi tilas mutumin da yake raye a zamanin da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar addinin da yake ya komo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan tilas ne daga wanda ya halicce shi in da yana kan wani addini da aka taba aiko wani annabi da yake rike da asalinsa to dole ya bar bin wannan annabin ya dai imani da wannan annabin cewa annabi ne Allah ne ya aiko shi amma shari'a ya dawo ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وجوبا ولزوما مدن ياجي كلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تيلس نيذا مسلمي كلمة تيلس لنكي فقي ألم بأينا نقول مولا متيلس كاما سيذا مبا أما ألا ذي أذب تد شيء يبر دوني أنم بإيماني دا محمد صلى الله عليه وسلم هو أن الدين يكي وأن الدين نتوهيدي شيني الدين لا لا يقبل الله من احد سواه duk wanda zai zo gobe kiyama gaban ubangiji in aka tambaye shi wani addini ne a duniya in ba sunansa musulunci ba kuma musulunci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah azaba zai masa sai fa wanda ya rayu kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi imani da annabin zamaninsa to wannan Allah zai karbi musuluncinsa saboda ya bi annabin zamaninsa zaka daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake addinin yahudanci addininsa batacce ne duk wanda yake addinin da yake kira addinin Annabi Isa Kiristanci, addinin Annabi Isa dai ba Kiristanci bane, wanda yake kan Kiristanci daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to akan bataccen addini yake, wannan ba extremism bane, ba intolerance bane, wannan shine yadda musulunci yake. Kuma tilas duk musulmi ya yarda da wannan kalmar, duk wanda yake ganin hakan ba ta yi masa ba, to shi kuma zai fita daga addinin Allah, saboda Allah shi ne mai aiko annabawa, Allah shi ya aiko annabi Musa, yayin da ya aiko annabi Isa ya wajabta wa banu Isra'ila su yi imani da annabi Isa, haka ne ko ba haka ba? Duk wanda a zamanin annabi Isa ya tsaya ya ce shi Yahudanci zai ci gaba da yi, ba zai bi annabi Isa Jesus ba, a lokacin da Jesus alaihi salam yake da rai, to ya kafirta da Allah, ya kafirta da annabi Musa. Wannan zance ai ba bakon zance nake gaya muku, kun san shi haka yake? To ina nana ta shi ne saboda a zamanin da muke ciki ana kokwantar da shi ga zuciyar musulmi, ana samun musulmi yanzu ana samun su kokwanto akan wannan fundamental din, ba abu ne da ake wani kece ku ce ko da sabani a kansa ba, ba sabani a wannan matsalar da nake faɗa. To haka nan daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammadu dan Abdullahi wanda aka haife shi a Makka, daga ran da Allah ya aiko shi a matsayin annabi, ya aiko shi a matsayin manzo, to ya wajabta wa duk mutanen duniya sai sun bi shi, duk wanda bai bi shi ba kuma ya kafirce. Kuma wannan zancen haka yake har duniya ta tashi, duk mai bin wani addini kuma ba manzon Allah yake bi ba, to kafiri sunansa. In ba ka yarda da wannan ba kai kuma sai ka fita daga musulunci. Ana fahimtar wannan? Wanda zai ji yanzu a zuciyarsa cewa Allah bai yi tausayi ba, ya za a matsa wa mutane a ce dole sai sun bi annabi bayan su da asali ba shi aka aiko musu ba? Ai ana samun wasu suna faɗin wani, to wannan magana sai ɓatacciya. Yadda Allah ya saba in ya aiko wani annabi wajibi a bi shi, in wannan annabin ya rasu Allah ya ɗauke shi ya bar duniya, wani annabi ya zo tilas ne a bi wannan annabin da ya zo, bal alƙawari ne ma Allah ya karɓa, alƙawari ne Allah ya karɓa a gun duk mutanen duniya. La'in ja'ahum rasulun minhu layu'minunna bihi, in har wani manzo ya zo musu to za su yi imani da shi. Duk al'ummomi Allah ya karɓi wannan alƙawari a wurinsu, da haka wannan ba baƙon zance ba ne. Kuma wannan zancen kamar yadda na ambata ɗazu ba shi ne tsaye wurin ra'ayin addini ba, wani ita ce gaskiyar addinin musulunci, wajibi kuma duk musulmi ya san haka. Musulmi mai matsayi a cikin al'umma, musulmi ɗan siyasa, musulmi mai sarauta, musulmi malamin addini, musulmi gama gari, jahilin gari, mai ƙaramar sana'a, mai babbar sana'a, mai kuɗi, talaka, inda ya yarda da la ilaha illallah, ya yarda da Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to dole ya yarda duk wani addini da ba musulunci ba ɓatacce ne, Allah ba zai karɓa. Maganar mu'amala, yadda za a yi mu'amala da waɗanda ba musulmi ba, wannan ba shi ne zancen ba. Muna zancen aƙidarka ta zuciya kai musulmi, tilas ne ka yarda duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba, ba ticciyar bauta ce, bautar Allah ita kaɗai ita ce daidai, kuma ba son kai ba ne, ba karkata ne da zama baya. In ka ce Allah ba zai karɓi wani addini ba sai musulunci, wannan ita ce gaskiya. Duk abin da mutum zai zo da shi in ba musulunci ba ne, Allah ba zai karɓa ba, ko da yana kan wani da yana kan wani littafin addinin da ya zo da wani littafi, misali kamar Yahudanci ko Kiristanci, to lallai ɓatattun addinai ne a zamanin yanzu. Duk mutumin da ya mutu akan Yahudanci a yanzu bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ya mutu akan addinin kiristanci ko budda ko confucianism ko hinduism to bai mutu akan abin da Allah zai karba ba in ya je lahira wuta zai tabbata wannan kalmomin ba abin tsoron a fate su bane kuma ba tsaurin ra'ayi bane wanda duk da yadda da wannan ba to shi yake ja da Allah sannan kuma a zamanin yanzu za ka samu waɗanda suna magana kamar sun fi Allah tausayi sai ka ji suna cewa wayya za a yi a ce musulmi su kaɗai za su shiga aljanna na ba ku labari a ɗaya daga cikin zamanmu na lakcar sunna da masu inkarinta a ce a zamanin yanzu ko wata biyu ba a yi ba wani malami babba a cikin malamai na institutions din da ake ganin nan ne headquarter addini ya faɗi wannan kalma cewa musulmi ba su kaɗai ne yan aljanna to duk waɗannan abubuwan wannan matsin da aka zo mana da shi na zamanin yanzu da ake yakar addinin musulunci ta kowace fuska shi ne ya sa ake samun waɗannan abubuwan da ake ce masawabit an fara girgiza mutane a kansu a ce har wurin ilimi malamin addini har zai yi lakta ya ce wai musulmi su daina cewa aljanna su kaɗai tasu ce wannan mutum sai kai tsammani kamar bai taɓa karanta alƙur'ani ba to duk waɗannan abubuwan me ya jawo su raunin karantar da tauhidi haka kuna son haƙiƙa mutum ya zauna ya ci gaba da musulunci yadda ya kamata to lalle a koya masa waɗannan fundamentals ne dawo ya san su Allah maɗaukaki ya faɗa mana cewa duk wanda ya yi wani addini daban falan mene wa man ya duk kun faɗa da yawa duk kun sa ban ji ba yawa wa man yabtaghi ku fasara wannan kalmomin dala ina so ku ɗan wanda suke bibiyan darussanmu na ba suna da masu inkarinta ba kafin shi abin nan fadlul islam mun tattauna akan wannan babi guda akan wannan matsala kuma mun yi zance mai tsawo a kanta ina fata da Allah a koma a duba wannan darasin a ɗauko wa man yabtaghi غير الإسلام دينا أي ومن يبتغي دينا غير الإسلام فلن يقبل منه وأنا زنشان متشابهين يكون مهكمين مهكمين دك وان يبي بي ينمي يبي يذهب يرى يؤكل غير الإسلام كنت بقى أفتسونا كون أجيني بقى amma ghairul islami ne to Allah ba zai karba ba zaka ba sai ka faɗi sunan ba ko yahudanci ne ko kiristanci ko misalan da na bayar duk Allah ba zai karba ba in dai mutum ya mutu a kai wannan abin da muke faɗa ba cewa muka yi kajiya wa abokin zamanka ko kuna tattaunawa da shi a hiwarul adiyan ko makamanci wannan cewa kai dan wuta ne ba wannan aka ce ba wannan shi ne dama suke cewa intolerance ɗin ko kai ɗin ake so lalle ka yadda shi ɓatacce ne ko ka zauna da shi wuri guda kuna tattaunawa ta zaman lafiya to dole zuciyarka ta baka cewa yana shi ke buƙatar salvation ko baka gaya masa ba zuciyarka ta tabbatar da cewa addininsa ɓatacce ne in kuwa ka fara kokonto a kan naka to kana da matsala an fahimci wannan abu zaka sanin tauhidi da aiki da shi da bincike a kansa da saninsa wajibi ne a kan musulmi zaka a samu mutum musulmi a zamanin yanzu yana kokonton waɗannan fundamentals ɗin shi zai nuna maka cewa lalle mun yi sakaci mun koma muna ta faɗa a kan wasu abubuwa ne yanzu ku duba yanzu zancen kullum ina nanata wannan zancen in aka samu mutane za a yi tattauna da su akan wasu al'amura na addini sai mu koma yanzu ku duba magana da muka kare jiya akan haƙƙin mata akan matsalar mata da me in ana yin takardi mutane su dadi ake tiri ana kabbara ko ana zancen laifin waye laifin wane ne a gyara amma ana zuwa zancen tauhidi sai ka ji mun wani sanyi kamar ba shi ne komai muhimmanci ba ko shi ne sama da komai kada ka bari zuciyarka ta amince da abin da Allah ya ce baya so Allah ne yake bai yadda da wani addini ba in ba musulunci ba kai kuma a ce zuciyarka tana dadi da cewa abauta wani wanda ba Allah ba har kokari take ta kare masa haƙƙinsa to ka binciki zuciyarka akwai matsala amma zancen zaman lafiya zancen tattaunawa wannan duka babu wani abu ma bai kamata ma a ɓata lokaci akan waɗannan matsaloli ba tattaunawa akan a zauna lafiya da musulmi da wanda ba musulmi ba a zauna lafiya da musulmi sawa'un da kiristoci ne da yahudawa ne a cikin musulunci kuma da bangare kaza a tattauna yadda za a zauna lafiya wannan duk inda za a yi wani abu da ya shafi wannan ba matsala ba ce wannan zancen mun shafa ɗan 60 ne amma lalle ka ji cewa babu gaskiya in ba musulunci ba in ka shiga irin wannan tattaunawar kai kuma baka da dai kana da kokonto akan addininka shikenan ka zama ribar kafa a gun wasu shi sa za ka yi ta mamaki a zamanin yanzu musamman mu yanzu a kasar mu da kasashen musulmi ma da yawa inda aka yayyake mu daga manya mutane manya masu wakiltar al'umma amma asalin ginshiƙan addinin ba su san su ba da haka shi yasa ba za a samu wakilci mai kyau ba daga bakinsu a lokacin da in ma tattaunawar ake yi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba zai zama su wanda ba musulmi ba suna dagewa akan haƙoƙinsu mu kuma kullum a tanazuli muke kullum ja baya muke kullum ba da haƙuri muke yi kamar mu ne baki kamar mu ne muke kan addinin da Allah baya so kuma kamata ya ce musulmi ba wai zancen alfahari nake so kai ba amma lallai ka riƙa ji da musuluncin nan naka kuma ji ba ina nufin ka wulakanta wani ba a'a wannan musulunci shine komai naka kuma musamman tauhidi bautar Allah shi kadai kar a hada shi da kowa duk ƙarfin ilimin mutum a zamanance in bai fahimci tauhidi da bautar Allah shi kadai ba ta fi kowa jahilci duk girmansa jahili ne in bai san meye la ilaha illallah muhammadur rasulullah don wannan Allah ya halicce mu وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأذكر أذونا ما قلنا زمن لا فيه رجل ما قلنا ديك زمن لا فيه دم يني سبو دا أبوك أو الله دعك منا فاتا الله ما يجي بام زمن لا فيه الله بام كنتير عنك لي أما فتكين آدلتي يو تكين آدلتي بجرم ما الدين دا الله يهدلتي باكارة دا موكوما من ذلك هو بقى Allah madaukaki in kuna fahimtar in kana karanta alqur'ani zaka gani in ya tashi bayanin tsoratarwa akan tauhidi da annabawa yake fara ba daidai kun mutane ba shi yasa ya faɗi watan ayin fara kawo walaqad uhiya ilayka kuma lalle an yi wahayi zuwa gare ka ga wa ake magana kullum ina nana ta wannan zancen ka duba yadda khitabin yake da nauyin sa aka kawo kafin ta mukhatabi da wa ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa laqad uhiya ilayka ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi an yi wahayi zuwa gare ka wa ila allazina min qablika kuma an yi wahayi zuwa ga waɗanda suka zo gabanin ka duk wani annabi an gaya masa me yayi wahayin la in ashrakta zaka iya fassara wannan cewa ba da annabi ake ba duk iya larabcinka dole ka tabbatar da wannan ta'un ta khitabi da kafun ta khitabi da wa ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wajen tawili ni kuma nan ina nufin fassara wajen fassara wannan zance dole ne mu ce annabi sallallahu alaihi wasallam bima annahu ma'sumun tunda cewa shi ma'asumi ne to dama ba zai aikata shirka ba amma dama farzi ne
azumshin ne yawa azumshin ne Allah yake faɗi a kaddara da za ka yi shirka to Allah ya gaya masa yake la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin kuma zaka zama cikin masu hasara wai zai iya gaya wa manzon Allah wannan ba Allah ba kuma akan zancen me akan zancen tauhidi ne to yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam kuma za a zo a tuhume shi a ce bai gama isar da sako ba ya isar da sako ya isar da sako awwal wajibin shine da ya aiki Mu'az zuwa Yaman ne yace masa awwal ma tad'uuhum ilai shahadatu an la ilaha illallah to kullum muna wannan zance ya ɗan uwa ya ɗaliban ilimi ya malamai malamai na sunna masu karantar da Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon wajibin ka koyawa mutane wannan fundamentals din wannan tauhidi shine aikin annabawa duk wani annabi da yazo da duk manzon da Allah ya aiko babu wanda ya samu rikici da mutanansa akan harkar aure ko harkar zamantakewa ko kasuwa na'am sun yi wa'azi akan kasuwa a cika ma'auni annabi Shu'aib ya yi magana akan wannan ba kuma shi kadai ba saboda wani dalili na khasiyar al'ummar su shi yasa wannan din ma ta fito irin yadda al'ummar annabi Lutu ba iya laifinsu kawai neman maza ba a dama akwai shirka amma saboda wannan abin da suke aikatawa wasu al'ummomin ba sa yi sai su shi yasa aka samu emphasis akan wannan zancen amma duka underlying zance na asali shine maganar tauhidi duk annabawan sun zo ubudullaha ma lakum min ilahin ghayr ka karanta suratu al-a'raf ka karanta suratu hud sai bayan daya duk annabawan abinda suka zo har suka samu matsala da mutanansu to akan wannan ne ba akan wata matsala don haka ashe wajibi a koma waɗannan abubuwa salasatul usul dinnan da mutane suka rena na malam Muhammad bin Abdul Wahhab saboda ko sun riga sun hau irin zigar da ake wa mutane against Muhammad bin Abdul Wahhab da wahabiyanci ana cewa wahabiyawa wahabiyanci mutane har suna kyamatar karanta littafansu har a cikin masu sunna mutum an ce karanta salasatul usul ko kitabu tauhid kaji yana ganin kamar wani abu ne da shi ya rena shi ya ma gama da shi tuntuni bayan al'ummarsa tana nan cikin wannan dattin na rashin sanin tauhidi dattin shirka ya baibaye mutane ana ta bautar ɗan adam ana tsafe-tsafe ana bauta wa kaburuka to ina aka fita daga zancen ana buƙatar salasatul usul ko ana buƙatar kitabu tauhid kashfu shubuhat alqawaid al-arba dole ne malaman sunna su komo kan karantar da waɗannan littattafai in ma ka ce wasu littafan za ka karanta in dai wannan abin suke karantarwa je ka ɗauko su mu a yanzu dai ba mu san wasu banda waɗannan da suka mai da hankali akan wannan lamari in mutum ya mutu za a tambaye shi gobe in an kai shi kabari ku kun sani tambayoyi nawa za a yi wa mutum a kabari munkar da nakir su zaunar da shi bayan mutanen da suka kawo shi sun juya sun tafi wa huwa yasma'u qur'ani alihim alhali yana jin takun kafafunsu mala'ikun nan guda biyu za su zo su zaunar da shi ne za su tambaye shi a kai tambayoyi ne guda uku don me ba za ka zauna ka nemi ilimin waɗannan tambayoyi ba da amsar da take ciki kuma a duniya in ka san mutum in bai amsa wannan tambayar a kabari ba duka za a yi masa wanda awakin gidansa suna ji kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata dukkan sakalani abinnan dukkan halitta suna ji banda asfakalai banda dan adam da aljani su kadai ne ba za su ji irin gujuman da za a riƙa lugudawa mutum ba in bai amsa waɗannan tambayoyin ba akabarin sa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun zan Allah mu zo mu tazancan wani abu na duniya da zancan wasu al'amuran wannan abun ba mu san shi ba har yanzu kuma magana akan sa ma ana ta dauka cewa raba kan mutane ne kuma muna nema mu yadda yi mutane da yawa suna nema su yadda kaga malami in an ce masa da Allah to malam muna san a fara karatu ko a masallaci ko a ina ne sai ce a ji a dauko Buhari a dauko Bulughul Maram a dauko Umdatul Ahkam bayan mafi yawan mutanen da suke wurin babu wanda ya san ma'anar waɗannan littafai na ƙasar nan na tauhidi ba faɗa fa muke ba yau ina nana ta zance ne saboda muhimmancinsa yauwa kuma da ni da ku mu haɗu mu nuna wa al'umma muhimmancin wannan lamari in ba ka tsaya da ƙafarka a kan tauhidi ba to zaniya yanzu nan za ta same ka tilas ne ka so abin da Allah yake so tilas ne ka ƙi abin da Allah yake ƙi wannan yana daga cikin muqtadayatit tauhid al-hubbu fillah wal-bughdu fillah mutum ba zai ɗanɗani daɗin imani ba ma sai ya san waɗannan abubuwa halawatul iman ba za ka same ta ba sai da wannan abu ka so abin da Allah yake so to Allah baya san shirka Allah ta baya san Allah baya san duk gumakan da ake bautawa Allah baya san duk girman mutumin da ake ganin yana da girma in wasu suna bauta masa ya yadda da a bauta masa kuma Allah baya san sa to dole ka kishi a zuciya dole ka yadda cewa bata sunansa bata wanda Allah ya yi masa hukuncin cewa kafiri ne in kai baka yadda ba to kai ma sai ka zama kafiri wannan duk sanannen abu ne je ka karanta nawaqibul tauhid shi ma na malam Muhammad bin Abdul Wahhab da ka dan Allah ya uwa musulmi magana akan tauhidi ya kamata a ce ta dauki juz'i babba na mafi yawan abubuwan da muke karantarwa a majalisanmu gidajenmu ma tukuna farko gidajenmu yara da yawa yanzu ba su san waɗannan abubuwan ba yanzu kuma su ya kamata a ce sun haddace maimakon a haddatar da su wannan kaga wani ya haddace Ibnul Jazari ya haddace Shatibiya ya haddace wannan ta ɓangaren Qur'ani yana da kyau a haddace Qur'ani don ka haddace Qur'ani kuma daga cikin abubuwan da ya kamata a ce an laƙana wa yaro waɗannan masa'ilin na tauhidi musamman yanzu kullum muna zancen nan yaranmu su waye suke karantar da su ne a makarantu ana so a yi boko mai ƙarfi a samu aiki za ka abinda aka fi damuwa da shi yaro ya je ya iya turanci ba mu ce a'a ba to amma a kai shi inda da turanci da duk abinda zai koya kuma zai san la ilaha illallah ba zai taso a yadda wata nani za ta nana masa wata aƙida mummuna daga cikin aƙidun nata imanin da ta yadda da shi sun bazamo daga inda suke sun shigo mana saboda muna kwaɗayin koyon turanci su suke da lesson teacher a gida da nursery school pre-nursery da nursery da basic din da sauransu duk sun bazamo mana mu kuma duk muna son waɗannan abubuwan duk mun ɗauki 'ya'yan mun tura musu in muna bibiya ba laifi a riƙa bibiya a jini ake karantarwa in su ba za su ba su tauhidin ba to lalle kai ɗin ka samu yadda za ka ba su tauhidi in yaro ya dawo gida a haɗa shi da sanin Allah koya ma yaro salasatul usul ɗin nan wa man rabbuka ina ce a irin waɗannan ɗin ne da suka fara tasowa na 'ya'yan 'yan bokon da ba su san waɗancan abubuwan na baya ba an yi sakandare a ƙasar waje an yi jami'a a ƙasar waje ya haɗu da abokai sun ce masa ba Allah sun ce kuma musuluncin nan ma duk ɓata lokaci kuke ga su nan duk suna barin addini saboda me saboda wannan basis ɗin ba su same su ba wani zai ce min ai wasu daga cikinsu 'yan islamiyya ne ma ko ba komai dai wani abu ne daban ba musuluncin ya hango cewa akwai kuskure a cikinsa ba a'a wata duniya ya gani wani abin ne ya kwashe shi amma duk mutumin da ya fahimci musulunci da ƙa'idojinsa na tauhidi to ba zai kyamaci addinin musulunci ba duk wanda kaga ya fita daga addini ya bar shi to dama bai fahimce shi ba bai fahimce shi ba ko kuma kwadayin duniya ko kwadayin shugabanci ya ja shi dan ka ɗan uwa mu dawo kan maganan nan ta sanin la ilaha illallah muhammadur rasulullah san Allah a san shine rabbu shine khaliqu shine arraziqu almudabbiru shi za a dogaro da shi shi kadai shi za a bauta wa shi kadai kada ai imani da wani abun bauta in ba shi ba imani da wani abun bauta ba Allah ba kafirci Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa kai sahabbai hadithin ibnu mas'ud man mata wa huwa min ih wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala Allah duk mutumin da ya mutu yana kiran wani wanda ba Allah ba yana bautawa kenan wani wanda ba Allah ba to zai shiga wuta wanda kuma ya mutu yana tauhidi zai shiga aljanna wannan duk karka samu kokonto akan waɗannan abubuwa sai ka karanto babu farko na kitabun tauhidi babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunubi karanto wannan ka ji abin da ke ciki da maganar mu'az ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله بين يدي مصاريفي الا افلا ابشر الناس فيك كرك جاء موسو فيتتل duk ne a cikin wannan sakon cewa abauta wa Allah shi kadai wani shi kane masa wannan zance sai to a wannan duk mun riga mun sani to mun sani a aikace fa muna zancen a aikace ne a aikace gashi nan mutane a zamanin yanzu haka kawai kullum muna zancen nan daga an yi fenti a wani bango jirwaye ya yi kama da rawani sai a zo a ce wani shehi ne a zo ana shafa ana abin nan kai ka ɗauka daga rami muka fito yau ba mu taɓa sanin wani abu a duniya ba irin wayewa a ce an ga wa shehu wani an koma bautar shehu ne hotunansu a jikin mota ana tsoron a yi hatsari sai a sa hoton wani mutum duk wannan zancen ina muka je a kansa da ilmantar da mutane da faɗakar da su abi da tausasawa amma dole wannan zancen shine awwal wajib dama ba a ce ka zo ka kafirta mutane ba takfiri ba hanyar malaman sunna ba ce hanyar malaman bid'a ne duk wanda bai bi ra'ayinsu ba a ce masa kafiri takfiri haƙƙin Allah ne haƙƙin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk abin da ba dalili a kansa kar kai magana a kansa musamman abin da zaka ce abu kaza kafirci ne sai in Allah ne sai abu kaza kafirci ne ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa kafirci ne kuma dole ka zama mai tausayi ka ja hankalin mutane da tausayi da rahama cewa su ne suke cikin matsala kai so kake ka cire su ba kokowa ake yi akan wani ra'ayi ne zai furin jaye ba ba wannan ake ba ko annabawa ba abin da ya kawo su baki annabawa nawa aka jefa annabawa nawa aka fasa wa kai annabin mu an fasa masa haƙori akan me akan wannan tauhidin kai yanzu me aka taɓe maka ba taɓa fasa ma kai ba to tunda kana cikin nutsuwa ma da kwanciyar hankali wannan shi ya fi ɗora maka hujja ka tashi maza ka yaɗa tauhidi duk wanda wani zama ya haɗa ku da shi gaya masa tauhidi a bauta wa Allah shi kaɗai a daina bautar wani abu wanda ba Allah ba kar a bauta wa kabari kar a bauta wa bishiya kar a bauta wa wani shehu kar a bauta wa wani waliyi kar a bauta wa annabi Allah kaɗai za a bauta wa kar a bauta wa mala'ika wannan shine musulunci kuma babu wani wanda ko a cikin masu da'awar a bauta wa duk da ba ka karɓar kalmar bauta ba za su ce bauta suke ba masu girmama wasu mutane da waliyan da shehunan babu wanda zai ce maka Allah ya yarda a bauta ma wani wanda ba Allah ba nassi ne ƙuruƙu sai dai mutum ba ya karanta alƙur'ani sannan a ƙarshe duk da ba zancen muka gama ba kar ka bari a raba ka da karanta alƙur'ani da fahimtar ma'anarsa saƙon tauhidi kakaf yana cikin alƙur'ani karanta alƙur'ani ba dan tseren hadda da musabaka ba a'a dan a fahimce shi dan kuma a yi aiki da shi mu koma mu ilmantar da abin da ke cikin alkur'ani fa'idar wannan darussan kenan dama na tafsiri a zauna a ji me Allah yake nufi da wa'budullaha ولا تشركوا به شيئا بازنتني كو ده كو انا زي انا سان فسر واعبدوا الله كبوتا والله ولا تشركوا به شيئا شيكنا ان الله كي بدا تاكي دا وازن كان با دول اي بياني واعبدوا الله الذي هو الرب هو الاله هو المدبر الرازق الخالق الا ان ند شيء هل تشم تشرك اذا ابوتا ولا تشركوا به شيئا شيئا ان كوما يا شيخ da dan adam da ba dan adam ba duk abin da ba Allah ba ya shiga cikin shay'an din nan kar a hada shi da Allah wajen bauta haka wannan sune basics na addinin musulunci ku hakuri magana ce ba ta bace rai ba amma ta damuwa akan yadda sako-sakon mu akan wannan harkar ta tauhidi har yake nema ya jawo mana a wurare da yawa yanzu da ba a karantar da harkar tauhidin nan zaka ga yadda yara suke barin addini cikin sauki zaka dole ne mu dawo malaman islamiyya alaikum wajibun kabir masu koyar da ƴaƴanmu a makarantun islamiyya muna roƙon Allah madauki ya ba ku ƙarfin zuciya Allah ya ƙara muku tawfiki ya ba ku lada akan sadaukar da lokacinku da kuka yi la'alla kuna da kofar samun wani babban aiki kuka haƙura kuke ilmantar da ƴaƴan mutane abinda iyayensu suka kasa zama su koya musu to ku yi haƙuri ku ilmantar da su waɗannan littafan ƙanana-ƙananan nan su haddace su riƙe yadda duk girmansu ba za a wato girgiza su a kan sanin Allah da sanin haƙƙin Allah da sanin manzon Allah da sanin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu ci gaba akan inda muka tsaya ya'muru ta'ala ibadahu Allah madauki yana umartar bayinsa bi ibadatihi wahdahu cewa su bauta masa shi kadai la sharika lahu kar su hada shi da kowa wa huwa ad-dukhulu tahta riqqi ubudiyyatihi shine kowa ya shiga karkashin tsantsar haqiqanin ubudiyyar Allah riqqi dama shine bauta ka zama bawa kinni nan sai kinni wanda babu sofanan yanci tare da shi ba mu katabi bane ba mu dabbari bane kinni ne ai kun karanta littafin fiqhu to ka zama haqiqanin tsagwaran bawan Allah a cikin ubudiyya ta Allah wannan shine wajibin ka ba zancen wani girman kai da wata wayewa kafi kowa fahimta a'a ka dawo ka zama bawa na Allah wannan shine wajibinka asalinka walin qiyadu li awamirihi wa nawahi kuma ka jawo zuwa ga umarnin Allah da hannun Allah mahabbatan wa dhullan wa ikhlasan lahu fi jami'il ibadati adh-dhahirati wal batinah kaso Allah tilas kaso Allah tilas kaso la ilaha illa Allah tilas kaso Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma kai zulli ga Allah ka kaskanta ga Allah ba za ka yi wa Allah tawaye da girman kai ya faɗa ka ce ba haka ba ya faɗa ka ce ba ka yadda ba ya faɗa ka ce zancensa ba na wannan zamanin ba ne to duk ba ka zama musulmi ba in ka zama haka sai ya zama ka miƙa wuya ka yadda Allah ya fi ka sani ka yadda manzon Allah ya fi ka sani babu wata wayewa da za ka samo da za ka rage zancen Allah ƙauyanci to a lokacin kake musulmi wa ikhlasan lahu kuma sannan ka tsarkake wannan bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala fi jami'i ibadati adh-dhahirati wal batina a dukkan ayyukan ibada bayyanannu da kuma na zuci boyayyu wa yanha kuma Allah yana hani an shirki bihi shay'an Allah ya hana a hada kowa da shi la shirkan asghar wa la akbar ko shirka babba ko shirka karama sai ce la malakan to wannan la malakan badal ne na shay'an din can na baya an gani wa yanha an shirki bihi shay'an la malakan wa la nabiyyan wa la waliyya kun gani yau wannan abin da aka kawo la shirkan asghar wa la akbar jumla ta i'tirabiyya na fassarar irin shirkar duka guda biyu an fahimta yauwa yanzu idan na sa toh a sa musabaka wa zai rubuto mun ba fa koko wa zai a internet ba bambanci tsakanin ash-shirkul akbar da ash-shirkul asghar banda na nesa iyayen makarantar ne ba daga internet ba kyakkyawan tafriki tsakanin shirka babba da shirka karama ko anan akwai wanda zai faɗa mana na bismillah na na ita ce shirkar da in mutum ya aikata ta ya fitar daga musulunci ya zama ba musulmi ba ya zama kafiri ita ce a shirku al-akbar to al-asghar to a shirku al-asghar ya ce ita ce wadda ba ta kai kafirci ba amma tana cikin manya-manyan kaba'irin dunuk kamar ya to shirka tana cikin kaba'irin dunuk haka mutlaqan yawo ha ba wata na ciki ba in aka tashi lissafa zunubi in ana bambance tsakanin laifuffuka to ba a sa ta a cikin zunubi amma idan ana lissafa abubuwan da Allah ya hana to tana cikin zunubi ka gane dikkar bambanci yawa in ana cewa Allah ya hana abubuwa to daga cikin abubuwan da ya hana hadda shirka amma ana zantar zunubai to dama saboda shi bambancewa tsakanin zunubi da ba zunubin ba ayyan shi ke da alaka da hukuncin an fahimta domin kaga ash-shirkul akbar ai ba za ka sanya ta a cikin kaba'irin zunubi ko yau kake tana cikin dai manyan abubuwan da dama Allah ya hana to tana ciki amma zancen hukunci duk wanda ya aikata ta ya fita daga addini ash-shirkul asghar kamar yadda ka faɗa wasu malamai sun faɗi wannan to ita ce shirkar da bata kai ga a ce mutum ya fita daga musulunci ba amma itlaqin kafirci ko shirka ya zo a kanta amma kuma bata kai yadda za ta fidda mutum daga musulunci ba ko saboda an samu wasu nassoshi da suka fidda wanda ya aikata irinta daga zama kafiri aka kira shi mumini to sai a ce wannan shirka ce karama ko kuma kamar da wasu malamai suke cewa galibi shirka karama galibi ta kunu fi ta'zimi akan same ta ne a babin girmamawa ba babin ibada sirfan ba kamar rantsuwa da wani wanda ba Allah kaga anan ake sata ko mutum ya ce ana billahi wa alaika gani ga Allah gani gare ka ana faɗin wannan yau misali a Hausance na fassa kaga wannan ai girmama wannan din ne yasa ka faɗi ka ce gani ga Allah gani gare ka a babin girmamawa ne ba ibada kai masa ba to da wannan abu sannan wasu suna sawa ta ɓangaren hukunci in an je lahira shin wanda ya mutu akan ash-shirkul akbar me ya matsayinsa tahta al-mashi'a yake ko kuwa saɓani ne na malami yawa saɓani ne mai to kun ga duk waɗannan matsalolin suna cikin abin da yake ilimi ne abun wasu elementary ilimi ne malam Saraji ka rubuto mana kai mana assignment mai kyau akai insha Allah Allah ya taimaka kun je fahimta yanzu don haka shirka iri biyu ce akwai babba akwai karama bautar Allah bautar wani wanda ba Allah ba bautawa wata bishiya kudurta ilahiyya wannan kuma ko an bauta ko ba a bauta ba ga wani wanda ba Allah ba mutum ya kudurci wani ilahi ne to ko ya bauta masa ko bai bauta masa ba kafirci ne wannan an gane sannan in bai ce ilahin ba kuma yayi masa abin da ba a yi wa kowa sai Allah shi ma shirka ne yanka ya yanka domin wani wanda ba Allah ba tawafi a kaburuka duk waɗannan shirkiyat ne manya roƙo a ce ya wane zo kai mana abin da ba mai iyawa sai Allah ya wane ka ba mu ruwan sama zubo mana ruwan sama in ba Allah ba to an yi kafirci kuma kafircin wannan shi ma ba ƙarami bane ba shirka ce asgar ba shirka ce akbar wannan fiqhun shine alfiqhul akbar kun gane akwai alfiqhul asgar akwai alfiqhul akbar alfiqhul asgar shine koyon tsarki da alwala kun yadda koyon tsarki da alwala fiqhu ne amma wani iri ƙaramin fiqhu to sanin waɗannan matsalolin na tauhidi shine alfiqhul akbar haka dole mu koma kanka ya ɗan uwa musulmi kar ku ce yau ne mana fada mun cancanci a yi mana wannan fadar yawwa saboda sakacinmu a wannan babi na tauhidi da kuma barin wasu da suke tsammanin suna cikin waɗanda suka fahimci musulunci yadda ya kamata amma kuma sun manta hanyar annabawa wajen kiran mutane annabawa wajen kiran mutane da wannan lamarin suka fara kuma cin nasarar ka a da'awa wallahi shine ka dawo wannan gurin ka fara akan su Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi Allah ya tsare mu daga aikata shirka Allah ya tsare zuriyar mu baki daya daga fadawa cikin shirka ko barin addinin musulunci Allah ya tabbatar da mu akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har karshen rayuwar mu wa asiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك